Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jima tiyanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To kamar yadda dai kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau 13 ga watan Afrilu na shekarar 2022 zamu magana ne akan mata a fagen siyasa musamman ma a zaben shekarar 2023 dake karatuwa a Najeriya.
Haka yake Zara'u, muna tafe da karin bayani.
Shirin namu na yau ya kunshi abubuwa daban-daban. Kama daga tattaunawa da wakiliyar mu da yar gwagwarmayar yancin mata har ma da taron kungiya da wakilin ya halarta akan rayuwar matasa da makomar su.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a zamu fara shirin ne da leka zauren tattaunawa mu a birnin tarayya Abuja. A baya-bayan nan ne mata ke ta zanga-zanga a majalisar tarayya dangane da sauya kundin tsarin mulkin kasa da suke korafin cewa ba a damawa da su kuma ana tauye musu haƙƙi. Akan haka ne wakiliyar mu Hauwa Umar ta zanta da yar gwagwarmaya a Najeriya Hajiya Maryam Mamman Nasir. To Hauwa gare ku.
Suna na Maryam Mamman Nasir. Ni dai ina cikin kungiyoyi da yawa waɗanda suke fafutukar nemawa mata, matasa da ƙananan yara yanci su a nan Najeriya.
A matsayinki na yar gwagwarmaya, shin ana saka ma mata a harkar siyasa musamman ma yanzu da zaben 2023 ya karato?
Gaskiya a nan Najeriya dai ba a yi. Abin da yasa nace ba a yi, idan kika dubi yawan mu mata, kiyasin mu idan aka duba da maza, mu fa mu za iya cewa mu ne kashi 65% na yawan mutanen Najeriya. Amma idan aka tashi duk abu harka in ya zama na siyasa ne ko na ci gaba ne, wallahi matan da za a dauka a saka ɗan tsirari ne a ciki. Komai sai mazan sun mamaye komai kamar Najeriya nan tasu ce su kaɗai. Mu ba 'yan Najeriya bane ba. Ba mu da wani amfani a wajensu. Sai lokacin da suka ce ku fito sai mu fito. Lokacin da ba su ce mu fito ba sai mu zauna. Ai rayuwa ba za ta ci gaba haka ba.
A yanzu haka ma wani hali ake ciki a yanzu bayan zanga-zangar da 'yan gwagwarmaya irin ki da kungiyoyi suka gudanar a majalisa na neman a baiwa mata mukamai a siyasa.
Abin da ya faru shi ne mun fita tun kafin a yi wannan sauyi na kundin tsarin mulki. Mun je mu matar shugaban ƙasa ta je tun da aka yi Najeriya. Aka dawo mulkin farar hula ba a taɓa yi matar shugaban ƙasa ko matar mataimaki da suka je don su nemi 'yan majalisa don Allah su sa mata su ba mu kashi 35 ɗin nan da ake neman a bawa mata tun Beijing 1995. Wanda kasashen duniya sun rataba hannu an ba wasu 35 wasu ya ma fi 35 din. Kin gane suka je suka yi magana suka ce eh ba damuwa 'yan majalisar amma abin da ya faru muna zaune dan ni ina majalisar a ran nan. Randa suka bi sauyi din ga kundin tsarin mulkin Najeriya wallahi tallahi sai suka yi fitali da wannan bill din. Suka hana mu banda shi da bill wanda kamar ni yanzu ina 'yan Najeriya idan ni je na auro wanda ba dan Najeriya ba na kawo shi baza a bashi dama ya zama dan kasa ba, amma namiji idan ya aure automatically za a bawa matarsa dama. Kin gane da sauran abubuwa da duk wani kuduri da ya shafi mata ba su yi mana ba. So muka fito muka yi hayaniyar mu, muka yi zanga-zanga mu, muka nuna musu rashin jin dadi. To su ƴan majalisar dattawa har yanzu ba su ce mana komai ba, amma ƴan majalisar tarayya su sun ce za su sake yin nazari akan wannan kuduri su gani me za a iya yi a canza shi.
To yanzu akan wani baka ake da za a ci gaba da jajircewa ne har sai an ga an canza wannan kudirin ko kuma an biya muku bukatun ku ko yaya?
A wannan ai ki tambaye mu ma bata lokaci ne. Amma yanzu mazan Najeriya sun sha mun warki, wallahi sun sha mun warki. Yanzu muka sa takalmi muka kuma daura damarar yaki da nema wa kanmu haƙƙin mu. Ba za fa mu dira ba za mu. Abinda mazan Najeriya suke nuna mana musamman harkar siyasa ko harkar mukamai shine mu din nan bai dace a bamu ba amfanin mu, sai dai mu zauna a gida mu haifi yaya mu dafa abinci. To wannan ba za mu yarda da shi ba ene mu.
To Hajiya, a dadin kina ganin rashin jajircewa ne ko kuma rashin tsayawa tsayin daka ne yasa ake taka mata ko kuma aka kibawa mata haƙoƙin su?
Eh to zan iya cewa mu matan bamu farga yanda ya kamata ba. Kin gane kuma har muka bari maza suka dinga raba mana kanmu. To amma yanzu mun gane cewa da gangan suke raba mana kanmu. So yanzu zamu haɗe kanmu mu zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya. Mu muke fita mu zabe su da mu da ƴaƴan mu. To yanzu ba zamu zabe su ba, zamu zabi kanmu.
To jam'iyya mai mulki ta APC ta gudanar da taron ta a satin da ya gabata. Shin an bar mata sun taka rawar gani a wannan taron da aka gudanar?
Wallahi ba ba su ba. An zabe shugabanni 78 a jam'iyyar APC, amma mata ba su fi 11 ba. Kuma 11 nan da aka zaba ba manya-manyan mukamai bane, kasa-kasa. Kin gane mukaman da ba su taka kara sun karya ba, abinda aka bawa mata kenan. Ba za ki ji an ce mace ita ce legal advisor ba, ba za ki ji an ce ita ce shugaba ba, irin manya-manyan da mu ma ana so a dama da mu, a'a ba a yi ba. Yan ƙananan ƙasa-ƙasa ɗin nan waɗanda ba su da wani muhimmanci su ne aka ba wa mata. Kuma a ce a cikin mukamai 78 11 ne mata? Haba jama'a, ai an ƙware mu a nan gurin.
Wato dai wannan taron mata ba su amfana da komai ba?
Ba mu amfana ba gaskiya.
Zaɓin fidda ɗan takara na ƙaratowa. Shin menene fatanku a wannan zaben fidda gwani?
Wato kaman kullum idan aka zo zaben fidda gwani mata za su fito, saboda mu ba kuɗi gare mu ba, kuma kowa ya san siyasar Najeriya an maida ta siyasar kuɗi. Saboda haka za mu tsaya, mutane suna son mu ko da mun ci, wanda a baya an samu misalai irin haka. Mata sun tsaya an zabe su a zaben fidda gwani, amma sai daga baya sai a hana su, sai a dauki namiji a dora, saboda shi yana da kuɗin da zai bayar mu ko ba mu da. To mu yanzu abinda muka yanke wa kanmu shawara, matsawar muka tsaya ba su ba mu ba. To za mu zo tunda majalisa ta yarda da ka fito a independent candidate, ba sai ka fito a ƙarƙashin kowace jam'iyya ba, kai kadai za ka fito zuzurinta ka, sai mu fito haka mu kuma zabi kanmu.
Akwai mata da suka fito za su tsaya shugabancin ƙasa da gwamnoni da sauransu?
Ƙwarai da gaske. Akwai, zaki gani, Allah ya kai mu lokacin zaki gani.
Kin nuna cewa a da mata an samu rabuwar kawuna, yanzu an dawo an dunkule an zama tsintsiya madaurin ki daya. Wani jan hankali ko kuma wani fata ko kuma me zaki ce ga mata?
Abin da nake kira ga matan Najeriya su ne mu tashi tsaye mu yi wa kanmu yaki. Mu din nan mu muke fitowa muke zabe da mu da ƴaƴan mu, mu zabe su su yi amfani da mu, su dare kujeran mulki sai sun dare daram, sannan sai su yi wancakali da mu. To bai za mu yarda da haka ba yanzu. Ko su taho mu zama abokanan tafiya, su zabe mu mu zabe su, ko kuma ba za mu zabe su ba mazan. Za mu zabi kanmu. Idan mace ta fito za mu faɗakarwa duk inda mace ta fito, to matan wannan mazaɓa su mara mata baya su zabe ta, ko sun santa ko ba su santa ba, saboda ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Kuma mu mata kowa ya san mu wajen aiki, mace ba ta wasa, kuma mace tana da tausayi. Inda suka kasa mu a bamu dama za a ga rawar da za mu taka.
To Hajiya, akwai mace Patricia da taba rike babban mukami wanda daga baya ma aka ce ta yi sama da fadi da wasu kudade. To ba kya ganin in mata suka rike mukamai za a ci gaba da binsu da wannan bita da kullun?
Haba Hawwa, maza nawa suke sata a Najeriya? Patricia da ta rike speaker na House of Reps a Najeriya, nawa ne kudin da aka bita da kullun ta ci? Kudin da ta ci wani shugaban wata ma'aikatar ma na gwamnati ta rayi ya ci ninkin ba ninkin ba za a yi magana ba shi an rufa mishi asiri sai ita kuma inda an zauna an yi bincike sosai za a ga ba ita ta ci kudin nan ba ka gane in mata ci bai taka kara ya karya ba
idan ninkin me yasa ake nuna ta da yatsa
saboda mace ce ita an rena mana wayo shine kai ba wani abu ba kin ga kasashen duniya da suka ci gaba musamman kaman kasashen Asia kin ga su Kumara Tunga Sri Lanka ta yi shugaba a wurin nan Corazon Aquino ta yi Philippines Indira Gandhi Benazir Bhutto Park ta Korea ta Kudu duk ga sunan mata ne ko ina sun ci gaba yanzu a duniyar nan in kika duba in kika je kasashen Scandinavia irin su Norway su Finland su Iceland duk mata ne matasa babu wacce ta kai shekara 50 a cikin su su ne prime ministocin kasashen su kuma kasashen su suna nan suna ci gaba amma mu an ki a ba mu dama a nan Najeriya mu taka rawar mu ne jara inda mazan suka kasa kishi suke da mu ga America yanzu an wayi gari mataimakiyar shugaban America Kamala Harris macici Nancy Pelosi speaker ce babu gwagwarmayar ba buge-bugen adawar da ba su ba ita da Trump ina jin shugaba Trump bai ji tsoron kowa America irin Nancy Pelosi to amma mu Najeriya ne sa ba za a ba
Sai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. A ranar Lahadi da ta gabata, kungiyar mata zalla ta Sisa, ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke ayyukan jinkai da cigaban al'umma a Kano, Najeriya, ta gudanar da laccar Ramadan da ta saba shiryawa duk shekara. Ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da tattaunawar sa da ɗaya daga cikin shugabannin da za ta gabatar mana da kanta kuma ta yi mana bayani akan kungiyar ta Sisa.
Sunana Tasida Sa'idu Zakari. Sisa tana yunkurin samarwa da mutane ilimi na addini, har ma da ilimin zamani. A wannan yunkuri da muka yi, mun samu fili mun saya a wani ƙauye da ake ce masa Wurmawa, a nan suburb na cikin garin Kano, inda muka sai fili kuma alhamdulillahi Allah ya nufe mu da fara gina wannan fili domin samarwa al'umma wurin ajujuwa na mata da maza da yara da manya ajujuwan karatu musamman na islamiyoyi mun fara shi tun bara an yi bohol a gurin domin a samu ruwa amma banda wannan Wurmawa project da muke yi a yanzu ma akwai islamiya da ake biyan malaman makaranta wanda kafin mu fara namu muka ga ya kamata mu fara da wani abu kafin Allah ya tabbatar mana da wancan buri da muke yi dan abin da muke ji shi muke tattarawa shi muka fara da shi da kuma waɗanda suke ganin abin da muke yi suke sha'awa suke tallafawa sannan banda haka hanyoyin samun kuɗin mu muna sayar da hijabai muna sayar da kofuna sannan da kuma wanda al'umma take bayarwa dan gaskiya muna samun mutanen da suke sha'awar ayyukan da muke yi suna kuma tallafa da kudade masu kauri alhamdulillah to ta haka ne nake gudanar da ayyukan da muke a Sisa
to kamar aikin naku ya tsaya ne a maganar riba da tallafi misali ko kuma wannan yunkuri na gina makaranta ko kuwa akwai sauran fannoni ma da kuke watakila tallafawa ga mabukata
akwai hanyoyi da yawa wanda muke tallafawa na daya akwai yi musu rijiyoyin burtsatse da kuma rijiyoyi haka surface well wanda muke zuwa community idan muka ga ba ruwa muna yi musu rijiyoyi wanda za mu taimaka musu samun ruwa sannan banda haka a lokacin kamar irin wannan na azumi neman alfarmar Allah Ubangiji ya buda muna sayan abinci muna bawa masallatai danyi domin su su dafa su rabawa al'ummar unguwa sannan banda shi muna kukkullawa muna babbawa mutane a gidajensu yadda su ma waɗanda ba su da hali za su iya samun abinci. Banda wannan muna yin muna sadakar raguna, muna sayar raguna da lokacin babbar sallah, mu nemi gidaje na marayu mu ba su raguna domin su ma su samu albarka wannan lokaci, kuma su daina kallon al'ummar da take da shi, su ma su kasance a gidajensu sun samu wannan. Mu ba su rago, mu ba su kayan abinci, hadda kudin itace, hadda mai, da kudin cefane da komai, yadda su ma za su samu su ci wannan abinci.
Lakciyar ta wannan shekara, wadda ita ce karo na goma bayan kafa kungiyar, ta maida hankali ne akan rayuwar matasa da makomarsu, inda Dr. Maryam Abubakar Abba ta gabatar da makala akan wannan maudu'i.
Kusan kin dauki lokaci mai tsayi kina magana akan matasa da dalibiyunsu da kuma me kamata su zama sun gina al'umma. Me yi ankar da ke wata kila maida hankali akan magana matasa din?
Saboda yawanci matasa su ne wanda suke cikin wani mataki na rayuwa da suke samun wani nau'i na abubuwa da suke caccanja musu ra'ayi. To shi nake kokarin ni in janyo ra'ayinsu zuwa wannan ra'ayin da nake ganin shine mafi kyau wanda ya kamata su dauka, kuma nake ganin cewa ba su da wata mafita sama da wannan abin da nake kiran su zuwa ga wannan addini. Domin yawancin yanzu kukan da muke yi na matsalolin da muke ciki na matasa, idan muka duba rashin riko da tarbiyyar addini musulunci shi ya jefa su inda suka shiga, har suka addabi kansu, suka addabi wa'insu, suka samu a cikin rayuwa ta la ilaha.
Wasu na da ra'ayin cewa watakila kamar iyaye sun taka rawa wurin samun yanayin da aka samu kai, ila amma hangarki akwai rawar da iyaye kamata su taka kuma ba sa takawa
sosai. Ai a cikin mahasai da na faɗa a wani baitin waka, wayan shi una shi alfidiyani minna ila ma kana awadahu abu. Ai matasan mu abinda duk suke yi abinda iyayensu ne suka koya musu, suka saba musu, kuma mun faɗa muka ce shi fa addinin nan aiki ne a aikace, don haka dole ne iyaye su suka fi kowa kasancewa tare da ƴaƴansu, ko makaranta yaran nan suka je suka dawo abinda suka koya makaranta a gida ake so su dabbaka shi, kuma damar dabbaka shi a gida ta fi yawa ma akan a wani guri. To iyaye su kasance tare da su, matasa za su yin abu, za su yin bajinta, amma alayyar ba za a basu su kadai ba, saboda su fa hangen nesan su bai kai na babba ba, shi yasa yake so a kasance kullun akwai manya a tare da su waɗanda za su ringa wato guiding din su, suna dora su akan turba wadda ta fi daidai, idan kuma suka ga za su kace su sauri su taro su, amma idan aka basu su kadai su ya su, to aikin su zai iya kyau amma kuma ba zai iya karko, ba zai iya inganci ba, in ma yayi kyau kenan.
Idan aka yi magana tarbiya malama, kullun sai a dinga cewa iyaye, wasu kuma suna ganin cewa a akwai ma sakaci na mahukunta da ba sa watakila yin abin da ya kamata. Wai nauyin tarbiya nan ta yara misali su yi rayuwa mai kyau a wuyan wayar da ta ne hususa,
wato nauyin tarbiya ya hau akan kowa. Akwai bangaren da ya shafi iyaye, kamar yanzu mafi muhimmanci mace ta auri miji ma'abocin addini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ma'abocin addini ma'abocin kyakkyawan hali, kuma yana da kyakkyawan hali ya zamanto zai iya rike ta, saboda magana ce ta ci da sha da matsuguni da kwanciyar hankali. Idan wanda ta samu tana so ba zai iya kare mata wani abu ba, ita ba za ta samu damar da za ta zauna a ƙarƙashin sa ta biye a gare shi har ta taimaka masa wurin tarbiyyar wato wayannan ƴaƴan ba. Haka ma shi ma miji idan zai auri mata, ya auri ta gari, ya auri masa ma'abociyar addini, duk da manzon Allah ce ana iya auren su saboda abu hudu, ko dan kyan su, ko dan duke su, ko dan nasabar su, amma mafi muhimmanci shine a duba wannan addini ko da za a hada da wayancan. To idan aka yi haka an samu wata turba ta kafawa wadda za a samu damar tarbiyyantar da wayannan yaran a cikin gida a farkon matakin su na tarbiyya. To ita kuma hukuma nauyin da yake kanta ai shine ta samar da yanayi wanda zai hasa hale wannan. Yanzu idan a unguwa ce a ce hukuma ta riga tun farko ta riga ta tsaga filaye, ta fitar da inda za a yi gidaje, inda za a yi masallaci, wurin bauta, inda za a je kasuwa, inda za a je wasa, wurin wato motsa jiki, saboda su matasan nan idan dai ba sa irin wayannan abubuwan to fa gaskiya dole ne su zo su fara yin wani abu na barna. Amma in aka samu su da abubuwan da za su dinga dauke musu hankali, ya zama a cikin unguwan nan akwai ofisoshi kamar irin na su vigilante, irin su na guiding and counseling da shauransu, waɗanda su ne za su taimaka wurin fuskantar da wannan ya zama limaman da suke gurin an yi musu training na irin wa'azin da ake so su yi wa matasan nan da irin hudubobi da za su ringa a masallaci saboda su rike su su tare su daga barin su zuwa abin da ba daidai ba ya zama mutanen unguwar kowa yana da hannu idan yaro yana cikin gida a gida an tare shi kowa yana da hannu ya tare shi idan ya fita waje to ya zama amana ne a hannun waje in ya tafi makaranta to ya zama amana ne a hannun malamin makaranta da ita kanta hukuma ta gina makarantu ta samar da fannoni na karatu daban-daban wanda kowane matashi zai tafi gurin da yafi kwari aje kuma wato a sashi ya kware akan wannan abu a koyar da shi ya iya yadda zai idan ya fito kamar yadda yake ba wai dole bane sai matashin in ya fito ya tsaya kuma yana jira gwamnati ta masa aiki in dai har matashi ya yi karatu yadda ya kamata ya kware to Allah da Allah ba zai hana shi hanyar da zai bi ya rike kansa ba koda bai samu aiki a hukumance ba to in akai haka za a warware daga cikin da amma yanzu yawanci zaka yaran sun yi karatun sun gama sun dawo kuma babu aiki to dole kuma kaga zaman da suke yi ba sa komai shi ma zai iya sa su kuma komawa inda ba a so su kuma shiga
har ila yau Mahmud bai yi nisa ba ya tuntubi cikin ɗaruruwan al'ummar musulmi maza da mata da suka halarci taron laccan wanda aka yi a ɗakin taro na The Afsan dake kan titin Sultan Road a birnin Kano
sunana Aminu Shu'aib Salihu to alhamdulillah an dauki darasa da dama musamman akan gudunmawa da matasa ya kamata su bayar wurin ci gaban addini na musulunci da kuma ba da gudunmawa akan wannan al'umma da musulmi
saboda daga abin da ka ji wannan akwai kuduri da kai misali watakila aiki da abin da ka ji na ɗaya ko biyu misali ko kuma isar da sako ga wannan musulmi ba
na'am to alhamdulillah kamar yadda masu kira aka yi ta kira cewa ba wai in an zo ana wa'azi ka ji waɗansu ake yi ba sai zama na kai a karan kanka ka ɗauka da wa'azin nan da kai ake in kana da wani abu in an faɗa abu ya kai guda goma gyara guda ɗaya ne naka a ciki to sai ka ɗauka in kuma duka ba ɗaya ne ka daji da kai ake wannan to wannan abu ya tsaya a raina kuma insha Allah da iya abubuwan da aka zaburar da kuma wanda aka faɗa na wanda za a gyara insha Allah duk mun ɗauka za a yi gyara a kai musamman matasan mu yanzu da aka shiga wata ɗabi'a sabanin koyarwa irin ta addinin musulunci da kuma yadda ake bata lokaci bayan lokacin nan abu ne wanda yake da daraja yake da tsada a addinance da kuma tasiri gare mu mu matasa to amma a irin wannan lokaci yanzu an zabo ana wasa da shi ta fuskar ya wace a wacan gidan kwallo da barin
kila zaka wata kila ka kallafa kanka kai ma abokai za a nusar da suke nan da kyani
ya insha Allah daman shi ayi amfani jin wa'azi kenan kamar da manzo Allah ce ballugu anni walau aya in ka ji da abin da ka sani to shikenan zaka je ka idar ne ka sanar da wanda bai ji ba
sana so da muktar majalisin
zo lattar sisaf kuma ta mai da hankali akan matasa duk manganan da aka mai fijin hankali
gaskiya da ya mahada su rike amana su daina fada harkar shaye-shaye da corruption yanda kasar mu za ta dauki da addinin mu ya gyaru komai ya zama daidai yanda ya kamata in matasa suka tashi tsaye ai duniyar ma gaba ɗaya za ta tashi tsaye
to yanzu me kika kukin yi wani kuduri misali bayan jikin jin bayanan malamai ma'ana abin da suke cewa resolution cewa daga yanzu nan zan fara yin abu kaza ko zan daina yin abu
gaskiya na yi kuduri yanzu ni yanda ya dauka a yanzu a garin da nake ina ba zan kuma dauka corruption ba tunda ka san yanzu duk wanda yake Nigeria corruption ya zama halin shi to ni yanzu a yanzu ni da gaskiya na daina shi tunda an ce in ka daina shi ba za ka kuma yin wani abu ba duniyar mu za ta gyara gaba kuma yanzu in ka samu wani za ka yi to ka ce ga daina kaza ya inda ka za a gyara rayuwarsa ka faɗa wa mutane su gyara tarbiyyar 'ya'yansu in ka ba da tarbiyya ai kaga za a rage abubuwa da yawa karatun Qur'ani nan komai karka dai zauna yanzu hannun ka rabbana kuran ka inga abu kullun ka samu abin yi
assalamu alaikum gaskiya a lecture na yi magana sosai akan matasa sannan magana akan tarbiyyar matasa abin da kamata mu yi mu zama better people mu gyara rayuwarmu sannan kuma da abubuwan da iyaye kamata su ma su taimaka ma matasa su ma su taimaka ma rayuwarsu sannan kuma ƴan uwanmu da suke abubuwa da za mu ma inda suka ce kullun ka duba kanka farko ka gani me nake yi da ya kamata in canza zama mutum na gari sannan kuma in ka duba wannan sai kuma ka duba ga me zaka ce maka ma wadda sauran mutane su ma ka ga musu abin da kamata su su canza
zuciyar da ke dukkan juwan nan kuma kin fahimce su wanda kudin kika yi wajen dabaka su
ya wani yanzu kudin da ne shine zan je in yi tunani in duba ga abubuwan da nake da marasa kyau zan daina da abubuwan da suka faɗa in sai maka ma ƴaƴan nan suke maganar tarbiya tarbiya na uwa ne da uba ba dai uba shi kadai ba uwa ita kadai ba su zan taimaka ni ma wannan tarbiyan ƴaƴan nan sannan kuma in taimaka ma ƴan uwa na su ma matasa an ga musu abinda na koya su ma da su taimaka ma rayuwar su su zama bisa
ya ba sun isar da sako ga watakila makwabta ne ko ƴan uwa ko kawai
eh su ma insha Allah ina da wannan niyyar cewa idan na je ni ma na samu opportunity zan ga musu abubuwan da na koya ƴan uwa na da ma zan ga musu sannan kuma da makwabta na insha Allah inda nake aiki ma insha Allah zan ga musu cewa abin da
suna na Ummul Khairi
gashi an yi lecture sisa kuma kin samu zarafin zuwa menene ji hankalinki a maganganun da malamai suka yi
gaskiya maganganun su sun burge ni sun kuma kayatar da ni domin kuma na samu wani ilimi a cikin wannan guri da nazo
wani irin ilimi kika fara
ga yanzu kaman magana da aka yi a zamantakewa magana ta gaskiya muna da kalubale a gare mu gaskiya sai mun yi gyara kuma kaman yadda aka ce daga kanka zaka fara dubawa kayi kokarin gyara tukunna to gaskiya abin da ya ji hankali na kenan
wanne daga yanzu dinnan wani irin kudi da kika a zuciyarki akan abin da kika ji
insha Allah daga yanzu na dora dambar zan fara aiki da abin da naci insha Allah zan gyara ni kaina bisa kurakuran da muka jina mu muna fatan ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu ikon gyarawa kuma albarkacin wannan wata ya ubangiji ya sa ni ya gyaran da muka yi Allah ya taimake mu
sunana Muhammad Nura
me za ka iya cewa ka koya dai ko bi da wannan lecture
alhamdulillah gaskiya wannan lecture ta kayatar matuƙa ga sun an zo da abubuwan da ya kamata ga ya matasa su ja an ja hankalin su yadda ya kamata kuma alhamdulillah wannan lecture alhamdulillah ba abin da zamu ce da Allah sai dai godiya
me ja hankalin ka misali dai ko bi da
abubuwa da yawa misalin dai ko abubuwan da aka ce mu ya kamata mu tsaya mu gyara halayen wannan haka yake in baka gyara ba wanda zai zo ya gyara mu haka wannan kalma matuƙa ta ja hankali na kwarai da gaske
a hankali wannan kudiri kai misali a zuciyarka
ana dau kudiri na musamman ni kai na da zaka tsaya a kullun ya kamata ka ga me ya kamata kai wanda zaka kawo al'ummar ka ci gaba na dau wannan kudirin arena duk abin da zan kawo wanda ni zan amfana insha Allah na dau wannan kudirin arena daga nan inda nake in na fita na sa wannan arena insha Allah
dan ya batun isar da sako ga abokai ko ɗan uwa
a wannan alhamdulillah za a ci gaba da isar da wannan sako dan duk wanda ya zo da wanda ya zo da kai har ta media zan iya aika waɗannan sakuna dan wasu ma su ji su amfana da wannan lacca da aka yi
to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655
madalla mun sami kiran mu na farko da wa muke magana
ba
muna jin ka da wa muke magana
Hello Ibrahim me wanki hula garin me gode a kin ba
a muna jin ka Mallam Ibrahim yau dai ka ji maudu'in namu akan mata da siyasa da kuma irin taimakon da mata suke yi a cikin al'ummomin su
so ni yau gaskiya korafi na agun ku ne da yawun bakin ainihin masu kiran wannan gidan rediyo akan bayyana ra'ayoyi abin da ya sa shi rayuwa gaba daya to korafin mu gaskiya akan fili da kun gani ba mu samu kira wanda kuke ba mu na da na kwana biyar to wannan kuma wanda ake ba mu na rannar ba kuna cinye mu na fili ban ku a ce an ba mu minti 15 ya kasance kuma ba mu samu ba sai a babu minti daya ko minti biyu korafin mu kenan a masu kiran wannan gidan rediyon
to mun gode Mallam Ibrahim kuma za a dauki wannan korafi muna godiya sai kiran mu na gaba daga Kaduna da wa muke magana
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam a gurguje me zaka ce
Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa Garo a gurguje
to ya kamata gaskiya ki gyara mana wannan tsarin minti 10
to za mu gyara insha Allah kuma gashi
mutanen mu suna korafi a matsayin na shugaban cewa cikin waya gidan wannan gidan rediyo na America ne mu ji fata
to mun gode Alhaji Musa Garo da haka muka kawo karshen shirin namu ne na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da abokiyar aiki na da Tatiana gabatarwa Amina Bahar Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya.